الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد godiya ta kala tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabut tauhid na babban malami Sheikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala karatu a cikin babe na hudu wanda malam ya yi mashi take da babu da khawfi min ash-shirk. Wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon babe na biyar. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية
نعم باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتوانا بابي ذي من بياني دنگني دا كرا zuwa ga shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah bayan bawan Allah musulmi ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta ya tsaya tsayin daka wajen kadaita Allah tabaraka wataala da bauta saboda ya shiga cikin jumlal bayinsa wanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba tare da azaba ta shafe su ba to kuma akwai buƙatar bawan Allah musulmi kamar yanda ya samu wannan alkhairi mai girma na tauhidi akwai buƙatar ya zamanto shi ma yayi kira zuwa ga kadaita Allah ta'ala da bauta din alkhairin da yake cikin sa ya zamanto ɗan uwan shi musulmai su ma sun yi tarayya da shi cikin wannan alkhairi din shine kenan za mu ga cewa lalle cikin yanda malam ya jero waɗannan abuwa za mu ga akwai attanasu wato wajen dacewa da juna tun daga na ɗaya har ya zuwa wannan karatun da muke na yau na farko bayan ya maka tauhidi ya maka bayani akan fadla ta tauhidin sannan kuma ya maka bayani akan abin da ya shafi tabbatar da tauhidin da kuma lalle duk yanda bawa ya kai wajen kadaita Allah subhanahu wataala da bauta to ya zamanto yana roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi daga fadawa shirka kamar yanda ya koro mana aya wanda Ubangiji tabaraka wataala haka ya to mana kissar babban annabinsa ɗaya daga cikin manya-manyan annabawansa annabi Ibrahim wa junubni wa baniya an na'budu al-asnama to kuma zai yi bayani akan da'awa yanda da'awa take taka rawar a zo a gani wajen haɓaka wato lada mai girma na musulmi a gobe kiyama shine yace to wannan babu zai yi mana bayani dangane da da'awa zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da bauta bayan kai ka kadaita Allah ta'ala da bauta kai karatu to akwai buƙatar ka sanar da ƴan uwanka abin da Allah ta'ala ya sanar da kai maiki alaihi salatu wassalam yace ballighu anni walau ayatan ku isar da sakona zuwa ga na ƙasa da ku koda aya ɗaya ce talka sani to kai kokari ka isar da ita zuwa ga wanda yake na ƙasa da kai to da'awa kafin mutun ya zamanto adda'i dole ya zamanto ya hada waɗannan abubuwan guda uku na farko ya zama yana da ilimi abinda zaka yi kira zuwa gare shi kar ya zamanto kai ma ka jahilci abu saboda ba yanda za a yi kai da'awa zuwa ga abin da kai ma ka jahilce shi. Sannan kuma al'amari na biyu ya zamanto an sa ikhlasi a cikin tafiya. Al'amari na uku ya zamanto mutum ya san halin shi wanda zai yi da'awar zuwa gare shi. Mun gane da kyau, kowace ibada idan ya zamanto ta wafanta da ikhlasi, ta wafanta daga ikhlasi, to ibada ce wanda take, wato ibada wanda take ba amsasshiya ba. Saboda ikhlasin nan shi zai baka damar ibada daga ta zamanto amsasshiya. Sannan kuma ɓangare na biyu shi ne an ya kuna amaluka, wato muttabi'an lissunna, aikin naka ya zamanto mai bin sunna ta annabci. Bayan ka yi ikhlasi din, to dole ya zamanto an samu cewa lalle akwai ilimi na koyarwa ta farin jakada sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ka san halul mad'ui, halin wanda za ka kira din, shin jahili ne, babban jahili ne, ko kuma a'a akwai wani ilimi a tattare da shi, ta ina za ka fara? To wannan duka akwai bukatar ka san shi. Da Allah ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi, wato suka yi wa junansu wasiya da gaskiya. At tawasi bil haqqi shine ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala bil kitabi was sunnah, wato kai kira zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki da littafin Allah al-Qur'ani da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma umarni dangane da yin riko da waɗannan kundin guda biyu, al-Qur'ani da sunna. Wa qaulillahi ta'ala, da kuma fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin al-Qur'ani, yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qul, kace hadhihi sabili, wato wannan abin da nake kira zuwa gare shi, wannan abin da nake kai din nan na alkhairi mai girma, sabili wato ita ce hanyata, wannan ita ce hanyata ta farkina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shata min shi wanda zan yi tafiya a kai. Ad'u ila Allahi, wato ina yin kira zuwa ga kadaita Allah ta'ala da bauta, zuwa ga bautar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Saboda dama addu'atu kashi biyu ne, akwai alladhina yad'una an-nasa ila Allahi, akwai kuma walladhina yad'una an-nasa ila ghayri Allahi. Akwai masu kiran mutane zuwa ga Allah, kadaita Allah ta'ala da bauta, yin aiki dan Allah, tabbata akan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Akwai kuma waɗanda suke yin kira zuwa ga wato wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To yace ad'u ila Allah, ina yin kira ne zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ni da dukkan waɗanda suka bi ni, da ni da dukkan wanda ya bula walina, ala basiratin, wato muna kan basira kan abin da muke kiran zuwa gare shi, da kuma su waɗanda muke kiran nasu, da kuma dan Allah muke yin abin. Kaga wannan shi ne babban abin da ya kamata mu kula da shi. Ɓangaren abin da ya shafi da'awa, ba kowa ba ne cikin mutane yake da hurumin da zai yi da'awa. A yanzu mun maida addini na musulunci ba shi da gatanci, kullu man habba wa dabba zai zo shi ya faɗi duk abin da yake so a addini na musulunci, zai tsoma bakin shi ya yi magana a addini. Shi kuma wanda wannan wanda zai yi magana ɗin, to dole ya zamanto yana da kwai lasisi, yana da kwai wato shaida daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda za ta ba shi damar ya yi magana a kan addini. Addini na musulunci ba addini ba ne wanda yake na hankali kadai, addini ne wanda yake da baibaye da alqur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Dukkan wata magana da zaka faɗa a addini to lalle ka san da cewa akwai ta a alqur'ani, akwai dalilin ta a sunna ta ma'aiki. Amma idan ya zamanto zaka ce kai a hankalinka a yanda kake tunani, ba addini bane wannan. Addini a da baibaye yake da alqur'ani da sunna. Da haka dukkan wanda zai yi magana cikin addini na musulunci to ya zamanto ala basiratin ne. Yayi ta wannan magana din akan basira. Ilimi wato shine hasken duniya. Sannan kuma shi zai haskaka maka alkiyama. Ilimi na addini na musulunci wanda bai yi sa ba to ba shi da hurumin da zai yi magana a addini na musulunci. Kamar yadda a kayayyaki na duniya mutumin da bai karanci likitanci ba, ba za ka yadda ya taba maka ɗanka ba ko ya taba ma jiki in ka tafi likita, to haka nan mutumin da bai karanci addini ba bai kamata a ce a kyale shi ya shiga cikin hurumin malamai ba. Mun gane ma'aiki ya ce ala basiratin ana, akan basira dake ni wa manittaba'ani da dukkan wanda ya bi ni. Alladhi taba'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama shine alladhi kana yaqtadi bisunnah, wanda yake koyi da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen maganganun shi da ayyukan shi. Famasa shine yaya za a yi ya zamanto ya yi iya kokarin shi wajen aiki da alqur'ani da sunna ta ma'aiki. Wa subhanallahi, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala akan yin da'awa ba tare da basira a cikinta ba. Wa ma ana minal mushrikina, ni ba na daga cikin waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah. Wannan ayar a cikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yanda halin jakadan shi yake. To ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba dukkan annabawa na Allah akan basira suke kan abin da suke kira zuwa gare shi. Sannan kuma waɗanda za su biyo bayan annabawa su ɗauki wannan tuta wanda annabawa suka ajje, to lalle su ma su zamanto ala basiratin ne. Saboda mutumin da ya zo shi zai yi da'awa ba tare da basira ba ko, to ɓarnar da zai yi cikin da'awarsa ta fi maslahar da zai kawo. Gyaran da za a samu cikin da'awar shi bai huce kashi ɗaya cikin goma na ɓarnar shi ba. Saboda ka tobara zai yi ta yi, zai yi ta kawa ayoyi da hadisai amma kuma ursije ne. Zai kawo aya, hukuncin da yake so ya tabbatar ita aya ta yi gabas shi kuma hukuncin da yake so ya kawo ɗin ya yi yamma. Wato an samu bambanci tsakankanin ayar da ya kawo da kuma da hukuncin da ya tabbatar. Sannan kuma wajen baiwa wannan ayar ma'ana sai ga cewa ya bata wata ma'ana wanda a Adamul Bintikat ne wannan ma'anar ta zo ta. Babu ita a lokacin ma'aiki, babu ita a lokacin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina, kawai yanzu ne ya cituwo ya koshi ya ga shi ma yambaje an ya takallama fiddin ya fara kamakami. Ya kamata ƴan uwa mu zamanto wato ala basiratin ka abin da muke kira zuwa gare shi. Na'am.
Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah.
Na'am. Sai kuma hadisi na farko a wannan babi wanda malam ya kawo mana shi shine hadisin Abdullahi dan Abbas Abul Abbasi tarjumanul Qur'an, daya daga cikin wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore musu ilimi da kuma hikima. Allah ta'ala ya wannan sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya hore mishi da baiwa ta ilimi. Umar dan Khattab yace innahu min haythu alimtu, wato wannan bawan Allah da kuke gani Abdullahi dan Abbas ya fito ne daga inda kuka sani, ya fito ne daga gida na annabta, dan uwa ne na farin jakada. sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya mai addu'a babba an gara abin da ya shafi Allahumma allimhu alkitab allimhu alhikma wa allimhu ta'wil ya ubangiji ka sanar da shi hikima ka sanar da shi sunna sannan kuma ya ubangiji ka sanar da shi fasarar alqur'ani ka sanar da shi ma'anonin alqur'ani sai ya zaman toshi kogi shakundun bangaren abin da ya shafi fasarar alqur'ani Abdullahi dan Abbas yana daya cikin kananan sahabbai amma kuma wato ya zaman to yaro da gari abokin tafiyar manya hatta manyan sahabbai suna tattaunawa da shi lokacin Umar dan Khattab yana daya daga cikin ministoci na Umar wanda ake tattaunawa da su saboda Umar a lokacin shi dokar da ya saka shine iya kasancewar ka minista na shine ka zama to mahaddacin alqur'ani idan kana da haddan alqur'ani ko mun karantar shekarunka za a saka ka cikin ministoci amma idan baka da haddan alqur'ani ko mun yawan shekarunka za a aje ka a jefe wadanda suke mahaddata alqur'anin nan su ne wato ashabu majlisi Umar wa mushawarati su ne abokan zama na fada ta Umar dan Khattab sannan kuma in wani abu ya gilmo da su ake zama a tattauna a ga ta ina za a kamo bakin zana to wannan Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana daga cikin su Abdullahi dan Abbas yace hakika jikadan Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan yayin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tura ɗaya daga cikin sahabban shi shine Mu'adh dan Jabal ya aika shi ilal Yaman zuwa can Yaman domin ya zamanto malami mai karantarwa a can ya zamanto alkali mai shari'a ya zamanto gwamna mai kula da wakilcin wannan yanki din to lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tura shi can Yaman to kafin ya fita qala lahu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace wa Mu'adh ibn Jabal ce da shi malam Mu'adh innaka ta'ti dauman min ahli alkitab haqiqa kai fa zaka je wa wadansu mutane ne wanda suke ahli alkitab ne zaka tafi wajen wadansu mutane ne wanda ahli alkitab ne a wannan lokaci Yaman wanda Sana'a ita ce kafital dinta akwai yahudu akwai kristoci akwai kuma mushrikai na larabawa to amma wanda suka zamanto sun yi katutu a kasar wanda suka fi kowa yawa su ne ahlul kitabi sun fi mushrikan larabawa yawa to shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam da Mu'adh zai tafi can saboda Mu'adh ya san shirin da zai yi kale yayi tunanin cewa mushrikai ne zai tarra na larabawa wanda ba su san komai ba ba su da ilimi ko nasisun ko bu a addini sai manzo Allah ya ce mishi innaka sata'ati qauman haqiqa kai da sannu zaka tafi wajen wadansu mutane min ahlul kitabi wanda wadannan mutanen ahlul kitabi ne ma'abuta littafi ne Allah ta'ala ya saukar wa annabin su littafin at-taura ya saukar wa annabin su littafin injila da haka suna da kowa wani dan bujji na ilimi ba za ka yi musu zugun goro ba ga waɗanda suke mushrike ne na larabawa wanda su babu ilimi ko nasisun ko bu a tattare da su na addini manzo Allah ya ce falyakun shahadatu alla ilaha illa Allah shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah ta kasance ita ce awwala ma tad'uhum ilayhi farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi kaga abin da ma'aiki ya karantar da Mu'adh ibn Jabal wato idan ka tafi kar ya zamanto ka fara magana akan cewa ku ka zakar dukiyoyinku mutumin da imanin shi ma bai tabbata ba bai gama yin imani ba in ka ce ya kawo zakka to sai ya ce wannan imanin akwai kwadai a cikin shi in ka ce mishi a tafi ayi aikin haji sai ya ce imanin nan wannan musulunci din a ciki akwai san mutum yayi wasa da dukiyar shi almubazzaranci kawai da lalata dukiya to farkon abin da za a kira zuwa gare shi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace shahada kalmar shahada dinnan al-aqidatu awwalan ya zamanto mutun yana da aqida wato duk yanda bawa ya kai a ilimi a ce ya karance kaza ya karance kaza ya karance kaza bangaren injiniyanci to a ba wai a zancen Niger ba Afirka ma an san shi bangaren medicine ba wai a Niger ba Afirka ma an san shi yana ɗaya daga cikin daktarori wanda in dai matsala ta samu ta bangare kaza to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ake neman su yanzu zaka ji shi yana wannan ƙasa amma gobe ka ji an ce yana wancan ƙasa saboda ana buƙatar shi bangaren abin da ya shafi harkan wato yare yayi wato digiri ta uku akai komai ya sani amma kuma bangaren aqida honko ne to wannan mutumin honko ne eh honko ne in dai bangaren aqida mutum yake honko ko to a kowane bangare zero ne saboda rashin aqidan nan ita za ta sa ubangiji subhanahu wataala ya banka shi cikin jahannam wannan ilimin nasa ba zai amfanar da shi ba shi yasa al-aqidatu awwala farkon abin da zaka fara kira zuwa gare shi shine ka kira su zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da bauta na'am
fi riwayatin ila an yuhidu Allah fa inhum ata'uka lidhalika fa a'limhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka lidhalika fa a'limhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim fa inhum ata'uka lidhalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab akhrajahu
وفي روايتين a cikin wata riwaya wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan riwaya a cikin littafin sa Kitabut Tauhid yace ila an yuwahhidu Allah wato ka kiraye su falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi fad'uhum ila an yuwahhidu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka kira su zuwa ga su kadaita Allah ta'ala da bauta ya zamanto farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine at-tauhid an yuwahhidu Allah su kadaita Allah ta'ala da bauta wala yushriku bihi shay'an kadda su hada komai da bautar Allah ya zamanto wannan shine farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi fa inhum ata'uka lidhalika idan su waɗannan ahlul kitabi sun yi maka biyayya da wannan abin da ka kira su zuwa gare shi sun kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kaga cewa lalle aqida ta tabbata a cikin zukatansu sabatatil aqidatu fi qulubihim aqida ta tabbata a cikin zukatansu hakanan harshensu wato kalmomi wanda suke dacewa da sunna suke dacewa da addini na musulunci su kalmomin suke furtawa da bakunan su to yanzu a wannan lokacin bayan kaga cewa lalle aqida ta zauna to shikenan an yi shimfida mai kyau shimfidar nan mai kyau da aka yi ita za ta bada damar hawan sauran wato arkan na musulunci manzo Allah ya ce to fa'alimu ka sanar da su cewa annallahu aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farbanta sallah ta lokaci biyar a kansu a kowane yini da dare a kowane yini da dare ka ba su labarin cewa Allah ta'ala ya farbanta sallah ta lokaci biyar a kansu kaga ashe mutanen da ba su san ba aqida ba su san ba tauhidi idan ka tafi wajen su din yanda sallah take da muhimmanci baya ta zaka fara kiran su zuwa gare shi ba zuwa gare ta ba farkon abin da zaka kiraye su shine zaka kiraye su zuwa ga tauhidi bayan tauhidi ya ratsa zuciyar su ko ina aka shiga aka fita duk wani daibure da za a yi ba za su rabu ba da wannan tauhidi din to kuma sai ka ba su matsayi bangare na amma in ya zamanto yanzu ka je guri kaga kowane bangare na addini a tabarbare yake ce to bari daga sallah za mu fara. Abin da ya kamata a fara da kan shine tauhidi. In aka fara tauhidi aka ga cewa daidai gurgudo an fahimce shi kuma sai a tafi wato na kuda ta biyu. Saboda komai da ka sani addini na musulunci da at-tadarruj yake tafiya. Maiki alaihi salatu wassalam kusan shekara 10 yayi a Makka yana tabbatar da tauhidi. Da awassa zamu ga cewa ayoyi waɗanda suka yi ta samkowa a cikin garin Makka da wajenta al-ayatul makkiyya wasuwar al-makkiyya zamu ga cewa suna magana ne akan tabbatar da tauhidi. Ba a yi magana akan sallah ba a farkon musulunci, ba a yi magana akan azumi ba, ba a yi magana akan zakka ba, ba a yi magana akan hajji ba. Wanda waɗannan su ne rukunai na musulunci ko farkon abin da ma'aiki ya yi ta ƙoƙari akan ya tabbatar da shi ya kafa shi ne aƙida. Saboda idan aƙida ta kafu to fa an gama komai. Aƙida idan ta kafu an gama komai, saboda sauran abubuwan nan duka za a ɗora su ne a kai. Amma in ya zamanto aƙida ba ta kafu ba, tana sama tana ƙasa ne, tana bara tana faɗowa, to duk abin da za a kawo ɗin sai ya zubi. To idan aƙida ta kafu kuma mataki na biyu da za a tafi shi ne mataki na sallah. Shikenan kuma ya za mu gyara sallah. Sallah ta takawwan min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa adhkarin wa qira'atil qur'an. Ko? Akwai tsayuwa, akwai ruku'u, akwai sujada, akwai adhkar wanda ake yi a cikin ruku'u da sujada, da zama tsakankanin sujadu guda biyu, akwai kuma karatun alqur'ani. To wannan shi ma shi ne musanya ake yin su. Sallah in ka zo ka farko kafin ka fara shi ne akwai alwala ko? To alwala ɗin nan ya ake yin alwala? Sai mutum ya koye ta. Mutum wanda bai iya alwala ba, duk yanda ya iya sallah to alwala sharadi ce sai da ita za ka yi sallah. To mutumin da bai yi ba alwala ya zo shi ya sallah, ai kaga sallar shi ta zamanto batila. Ta haka dole ya zamanto mun koyi yanda ake tsarki, mun koyi yanda ake alwala, sannan kuma idan muka zo masallaci mu koyi yanda ake tsayuwar sallah, bayan tsayuwar sallah mu koyi yanda ake karatu na alqur'ani, ba wai a cikin sallah ba ko a wajen sallah. Karatun alqur'ani koyon shi ake zuwa a yi, ba wai haka ba kake ɗauka ka karanta kamar irin mutum zai karanta wata jarida. Karatun jarida wani za ga yana yi wa alqur'ani irin karatun jarida, wanda shi kuma karatun alqur'ani bilisanin arabiyyin mubinin ne, ba irin karatun jarida ake mishi ba. Ana yin shi ne kamar yanda wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da sahabbai da komai da komai dalla dalla, kamar yanda al-Imam Ibn al-Jazari yake cewa wal akhdh bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawwid al-Qur'ana athim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Wato haka ya faɗa. Kaga cewa ka yi shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da shi ya koyar da sahabbai, wannan dole ne. Ba ka yi bayan da kake gani ko kuma kai ba ka da malami, dole duk wani da ka sani, duk wani malami, duk malumcin shi to akwai malamai shi. Ba wani malami da za ka ce ga shi ya yi suna a duniya Allah ta'ala ya sanya wa karatun shi albarka, kuma a ce ba kawai da aka aihe shi ma ba shi da malamai. Ya ga irin su Imam al-Bukhari, in muka ɗauka can ƙasa-ƙasa kenan, irin su al-Imam al-Bukhari wanda duniyar ilimi wanda har yanzu take tutiya da su ɓangaren sunna, ba wani littafi da za ka kawo idan ka cire al-Qur'ani wanda za ka haɗa shi da sahih al-Bukhari. Ba wani littafin da suke wato kunnan doki da sahih al-Bukhari wajen inganci. To al-Imam al-Bukhari yanzu za a zana maka malaman shi, malaman da ya yi karatu a wajen sun kai 1,080. Ko ba wai dukkansu ba ne aka yi sa'insu. kaga cewa ashe malaman nan ba barci suka yi ba, ba wai kawai a kwance ba suke kawai ilimin ya zo musu, sun fita daga garinsu sun rabu da masoya sun yi bakunta sun hana idansu barci da dare sun hana idansu barci da rana sun hana wa kansu jin daɗi na rayuwa saboda su tabbatar da wannan babban alkhairi mai girma. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kallaci zuciyarsu ya ga da gaske suke, Allah ta'ala ya dafa musu. Idan muka ɗauka al-Imam Malik za mu ga cewa wato shi ma dai yana da kwai ilimi, sannan kuma har yanzu addini na musulunci yana moruwa da littafin da ya bari muwaba. Za mu ga shi ma al-Imam Malik malamansa in aka fara zana maka al-Imam Az-Zahabi cikin littafin Siyar na Alamin Nubala, Siyaru Alamin Nubala, lokacin da ya zo tarjama ta al-Imam Malik ya kai safaha 40 yana magana akai malaman shi yanda ya zano su akan huruful mawjum ya kawo su, wanda sunan shi yake farawa da alhamza da farko, sannan wanda sunan shi yake farawa da ba'un, wajen kusan malamai 800. Kaga ashe malamai karatu suka yi, ba wai haka ba kawai zaka tashi ka ce ba ka da malami. Ilimi albarkar shi gatan shi shine a ce ga malaminka ga malaminka ga malaminka, wannan shine babbar baiwa. Amma ka ce ba ka da malami ba haka ba magabata su, to shine ka sanar da su farko. Na biyu shine Allah ta'ala ya fardanta sallah ta lokaci 5 a kansu. Fa inhum ata'uka lidhalik, maiki alaihi salatu wassalam yace malam Mu'adhu idan su waɗannan mutane na Yaman sun yi maka biyayya dangane da abin nan da ka kira su zuwa gare shi suka ce lalle sun ji sun bi sallah ta lokaci 5 za su yi ta, sannan kuma a sanar da su yanda ake sallah, ka koyar da su, ka yi hakuri ka karantar da su yanda ake tsarki, yanda ake karantar da alwala, yanda ake yin sallah din, ka karantar da su kowanne daga ciki, saboda wannan shine aikin dama. Ba wani aiki da zaka samu lada mai girma akan shi kamar da'awa, in dai kana neman lada bil haqiqo to bayan ka yi karatu din to kai da'awa. Da'awa ita ce mutum ɗaya in Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini na musulunci ta dalilin ka, to ya fi a tara maka jajayen raƙuma kamar yadda za mu tara a gaba. Mun gane? Ya ce to fa'alimuhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, ka sanar da su haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta zakka a kansu, wanda wannan zakatu ukhadhu min aghniyaihim, za a amshe ta daga wajen mawadatansu ne, fa turaddu ala fuqara'ihim, za a mayar da ita ne ga masu ƙaramin ƙarfinsu. Ka ji yanda addini yake, idan aka amshi zakka daga wajen masu akwai ɗin cikinsu ba wai za a tafi da ita bane wani guri inda ba su sani ba a je a limata, a'a a nan cikin nasu za a kashe ta, za a mayar da ita ne wajen waɗanda suke galabaitattu, masu ƙaramin ƙarfi, talakawa, mabukata. Wannan ita ce nukuda ta uku, bayan tauhidi, bayan sallah, sai kuma zakka. Kenan mutumin da bai iya sallah ba, ba za ka neme shi ba da ya ɗauki zakka ya bayar. Mutumin da ba shi da aƙida, musulman da bai shiga musulunci ba, ba za ka nemi da ya yi sallah ta lokaci 5 ba. Kowanne mataki mataki ne, al-aqidatu awwalan thumma as-salatu thumma az-zakatu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inhum ata'uka, to idan su waɗannan mutane sun yi maka biyayya wajen bayar da zakka suka ce sun yarda lalle haka ne, haƙƙi ne na Allah a cikin dukiyarsu su fitar da zakka, to idan suka yi maka biyayya, manzo Allah ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwali, ka shedinka da amsar dukiyoyinsu waɗanda suke zababbu, annafa'is wato dukiyoyinsu waɗanda suke tsadattu, wanda masu ƙima da daraja ne a wajensu. Kaga idan ya zamanto wato mutum idan ya zamanto mutum yana da kwai dabobi dabobin nan idan cikin kananan busashe ne tumakai da awakai 40 ake kama ɗaya ko to idan ka lissafa 40 idan ka je zaka kama to kada ka ce sai buleliya zaka doka katuwa mai ciki gata nan kuma ana ganin ta ma an san ita ce idan karja ba haka nan duk wanda aka san ita ce idan kasuwa a cikin garki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedinka daga kama irin wannan dukiya din ba a kama ta saboda idan ka kama ta zaka sa shi wannan mai garke din ran shi ya baci hankalin shi ya tashi manzo Allah ya ce to wattaqi da'watal mazlum ka guji addu'ar wanda aka zalunta mutumin da aka zalunce shi ko kaka yake karka yi tunanin cewa wannan musuluncin shiga garanji ne bai ma jima da shiga musulunci ba ba shi da kaza ba zalunta shi aka yi ba yanda kake matsayin bawa na Allah shi ma bawa ne na Allah manzo Allah ya ce to ka guji addu'ar wanda aka zalunta addu'ar wanda aka zalumta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun maiki yace hakika yadda lamarin yake laysa hijabun ba wani shamaki bainaha wa bainallahi tsakankaninta da ubangiji subhanahu wataala wanda aka zalumta ba wai shi din ba zaka kalla a zaluncin da kai saboda ka aikata abin da Allah subhanahu wataala ne ya haramta ya tabbata cikin sahihu muslim hadithin Abu Dharr al-Ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji subhanahu wataala yace ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ubangiji subhanahu wataala yace ya ku bayina haqiqa ni na haramta zalunci akan kaina wala yadhlimu rabbuka احد ان الله لا يظلم مثقال ذره sannan kuma waja'altuhu bainakum muharraman na sanya zalunci abin haramtawa ne a tsakankaninku dan haka fala tadhalamu kada ku zalunci junanku kada na sama ya danne na ƙasa kada mai ƙarfi ya danne wanda yake mai rauni kada mai wayo ya daki hancin wanda yake baras wayo ne ya zaman to tsakankaninku wato mai rauni mai ƙarfi ya tagaza mishi mai wayo ya tagaza wa maras wayo babba ya tagaza wa na ƙasa da shi wannan haka addini na musulunci ya karanta kada ya zaman to wayanka ya zaman to hujja ne akan ka ba hujja bace a gare ka kada ƙarfinka ya zaman to hujja ne akan ka ba hujja bace a gare ka kada girmanka ya zaman to an yi babban banza ne kawai in ka ganshi shi kullum kawai sai dai ya rade na ƙasa da shi zaman to akwai tausayi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana dukkan wanda bai girma ba na sama da mu bai ga ba mutuncin na sama da mu to baya daga cikin mu bai ji tausayin na ƙasa da mu shi ma baya daga cikin mu dole zaman to an samu at-tawqir da kuma wato ar-rahma girmamawa da kuma tausayi na sama da kai ka san yana da haƙi akan ka ne zai sa ka aiki ka mishi ba tare da kai gunguni ba ba tare da ka bata rai ba matukar wannan aikin bai ci karo da addini na musulunci ba sannan kuma na ƙasa da kai shi ma yana da kai haƙi na ka ji tausayin shi ba kowane aiki bane in ka dauko kuma zaka ce ka bashi ya maka akwai aikin da ya kamata a ce ya maka akwai aikin da bai kamata ka sa shi ba sannan kuma in ka ga wani zai danne mishi haƙin shi ka zaman to ka shiga tsayin da ka hana wannan zaluncin da za a mishi duba da cewa akhrajahu wato wannan hadisi da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi duba da cewa lokaci ya tafi zamu kwana a karkashin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas insha Allah ta'ala a karatu na gaba zamu tashi daga kan hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Abu al-Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikumus salam wa rahmatullah